to hanya sun bauɗe. Allah madaukakin sarki ya zare mu da su suma. To amma abin mamaki ya lil asaf, za ku ga duk lokacin da shi'a suka tashi magana akan nawasib, suna cillo kalmar ne akan mu ahlus sunna, suna cewa mu ne nawasib, wai ba ma san gina ƴan gidan annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Amma me yasa suke faɗin haka? Saboda su shi'a wajen ɗan shi'a duk mutumin da yake son sahabbai to ba ya san ƴan gidan annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Wai kamar misali a ce wani tim ne guda biyu, idan baka tim ɗin sahabbai to kana tim ɗin ahlul baiti, in kuma ka shiga tim ɗin ahlul baiti to kuma ka fita ba daga cikin tim ɗin sahabbai. Haka suke gani. Shi yasa duk mutumin da yace shi yana son sahabbai to ya ce gabakin iyalan gidan annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Shi yasa kalmar nasibanci akan mu suke cillata, sun ce mu ne nasibai. To wannan zalunci ne mafi girma da aka taɓa a tarihi ƴan uwa. Ko shakka babu ahlus sunna babu wanda suka kare kima da martabar ƴaƴan gidan annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar su. Babu wanda suka tsaya wajen duk hadisan da aka rawaito na ƴan gidan annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Malaman ahlus sunna suka kawo su a cikin littafan su. Idan ba sa ƙin su ba sai su ɓoye ba su shafe su, ba haka ba ne? Sai su ɓoye su shafe, amma duk suka kawo su. Babu wanda yake faɗan kima da darajata ahlul baiti kamar ahlus sunna. To amma kun ga tare da haka ba su tsira ba a harshen shi'a. Na'am. Gaskiya ne, suna yi sosai har gobe. Gaskiya ne. Wannan kaɗan ma ka gani, in ka yi shiga irin su Iran da irin su Lebanon, irin ƙasashen da shi'anci yake da ƙarfi sosai, za ka yi mamaki kiransa ake yadda ake kiran Allah maɗaukakin sarki. Ka biya min buƙatuna musamman a wannan dare na Juma'a ya Ali, haka ake kiransa sosai. Ka amsa min addu'a ta haka kai tsaye. Amma kun ga yanzu ai da wahala ka ji wannan isha'ana yana irin wannan abu. Shi rubuta wannan ya Hussein ɗin kai tsaye ba za ka yi musu hukunci da cewa suna ɗaukar sa matsayin Allah ba. Amma abin da ya tabbata a cikin littattafansu shi ne duk wani imamu sun yana da matsayi irin wannan matsayin da suke ba su. Babu lokaci ne insha Allah ta'ala amman da mun zo da abubuwan da dama mun karanta daga cikin littattafansu. Za mu ambaci littafi da waje mu ce ga inda suka faɗa ba kaza, sannan mu ambaci su littafi. Domin komai a yi shi ala basirati, kada ya ce ai ƙarya ake musu ko kuma an ƙirƙira ne. Littafinsu ne, sai dai shi a cikin ƴan shi'a mai bi jahili ne, bai san bai iya karatu ba, bare ka je karanta ya gani. Amma ga sanar rubuta a littafansu birjik. Allah ya sa mu dace. Bari mu ci gaba da karatu ƴan uwa don kar lokacin mai ƙarya akan tattaunawa akan ƴan shi'a. Hadisi na gaba, an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu qala, an karɓo daga babban sahabi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ne Abu Sulaiman, sunansa shi ne Malik ɗan Huwairith, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Ƙala ya ce, ataina rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa nahanu shababatu, mun zo wajen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a lokacin muna samari. Shababatun jam'i ne na shababun, shi ne saurayi. Shababatun kuma samari ke na jam'i ne. Ya ce mutaqaribuna, muna kusanci da juna wajen shekaru, ma'ana kamar ka ce tsare kun juna, haka muke lokacin da muka zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Asalin su mutanen wani ƙauye ne ko mutanen wani gari, sun karɓa addinin musulunci to amma suna da ƙishirwan sanin abin da ya shafi ilimin addini. Sai suka ce to ai ya kamata mu ƙungiya mu tafi wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, mu je mu zauna a gare shi wani adadi na kwanaki don mu koyo addini. Haka ake yin uwa, duk lokacin da kake da ƙishirin sanin wani abu na ilimi, kokari za ka yi duk inda yake ka tashi ka je ka neme shi. Kada ka zauna, ilimi tafiya ake neman sa duk inda yake, ba shi yake zuwa ya zo ya same ka ba. Tarihin magabata, idan kana ji yadda suke tafiyar neman ilimi za ka yi mamaki yadda suka sha wahala. Wasu sun kusa halaka saboda tafiyar neman ilimi. Galibi kuma abin da su je su nemo za ka yi mamaki, sai mutum ya tafi wata guda a cikin sahara, ga yunwa ga ƙishirwa guzurin sai ƙare. Idan ya je gaba ɗaya abin da zai samu bai fi hadisi guda ɗaya ko biyu ba. Hadisi kwalli ɗaya, wanda a yanzu in muka zauna sai muka karanta hadisi 20, gashi nan kowa a zaune ya harda kafarsa gafanka ga komai kana abin nan hadisi ɗaya ko biyu wallahi haka zai jiye hadisin ya dawo shi sa ilimin su yi albarka har yanzu sunan su ake ambata har yanzu zaka ji sunan su ake ambata da an ambata sai ka ji an ce rahimahullahu radiyallahu anhu sunne to haka suka tashi suka tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin su san addinin su dan kansu bauta wa Allah madaukakin sarki a bisa jahilci yace fa aqamna indahu 20 layla muka je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muka zauna a wajen sa gurgudan darare 20 ma'ana kwana 20 kenan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rahiman rafiqan abu na farko da ya fara jan hankalin sa yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance mai jin kai ne sannan rafiqan mai tausasawa ne sallallahu alaihi wa sallam ma'ana duk daga nesa da suke jin labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk mutumin da yake jin labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya zo wajensa sai ya samu abin da ya samu a wajensa yafi labarin da yake ji wajen kyakkyawan mu'amala ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah madaukakin sarki ya kai mutuka wajen yaban manzon tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana hasai da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaga tabbas ba hakika yanzu muna buƙatuwa zuwa ga iyalin mu dhanna ana wajen bi ma'ana ayqana kamar da mun sha bayani duk inda kaga dhannu yazo a cikin alqurani ko hadisi galibi yana zuwa a matsayin me yaqini wara almujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha ay wara almujrimuna an-nara fa ayqadu annahum muwaqi'uha saboda haka sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaga tabbas hakika waɗannan matasa suna buƙatuwa su koma zuwa ga iyalansu malamai suka ce wannan shi yake nuna dukkanin shugaba ko wanda yake tattare da mutane bai kamata ya kasance anani ba abin da ke cewa anani shine mutum mai son kai ya kamata ka kasance yadda kake lura da maslahatka kana lura da maslahar wanda kuke tare da su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gida yake a cikin iyalin sai yana jin daɗi amma su kuma da sun baro iyalansu sun baro nasu ƴan uwan da iyaye duk mutumin da ya baro gida duk yadda yake shauƙin ya je inda zai je da ya je sati ɗaya yawa zai je ya fara marmarin gida ɗan uwa ba haka bane ko da Saudi Arabia ka je kuwa nan ne yafi kowa daɗi a duniya ko da garin Makka ka je ko garin Madina sai ka je kana marmarin dawowa gida sai kuma in ka dawo ka je kana marmarin ƙara komawa to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lura da wannan maslaha ta su sai ya tambaye su bai kamata a ce ko doshe kanka kadai kake kallo ba idan ka kalli kanka sai kallon da kuke tare da su me ya masala su suma sai a kokari a aiwatar musu da masala sai yadda kowa zai ga cewa an masa adalci a cikin zamantakewa ta yau da kullum fasalna amman tarakna min ahlina sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye mu ɗaya bayan ɗaya wa muka baro daga cikin iyalanmu wanda yace ya rasulullah ni na baro matata wanda yace ani mahaifiyata na baro wanda yace na baro ƴan uwana kowa ya faɗi wanda ya baro a cikin iyalansa a gida fa akhbarnahu muka bashi labarin duk wanda muka baro fa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace irji'u ila ahlikum ku koma zuwa ga iyalanku ma'ana yanzu abinda kuka koya na addini ya ishe ku koma gida fa aqimu fihim ku je ku zauna a cikin su nan ma malamai sai suka fata mana da wani fikihu sai suka ce abinda yafi ga dukkanin dan adam zama a cikin iyalinsa in dai ba tafiya ta dole ba mutum dan kasuwa ne ya saba ya kan fita ya je ya sati biyu wajen kasuwancin sa ya dawo to wannan uzuri ne babu yadda mutum zai yi amma in ba haka ba duk mutumin da ya gama abinda yake a inda yake to ya kware ya dawo cikin iyalinsa dan wannan shi yafi masa alkhairi ba daidai bane abinda wasu daga cikin mutane suke da yawa da zimmar ko kuma da sunan neman kuɗi sai mutum ya tafi wani gari ko wata ƙasa shekara biyu shekara ɗaya fiye da haka ga iyalansa da ƴaƴansa a gida ya basu wannan ba daidai bane ƴan uwa duk abin da kake nema na arziki idan ka nema abin da zaka nema ka dawo wajen iyalinka shine abin da yafi maka alkhairi wanda da yawa daga cikin mu kuma sai kaga mutum ya je waɗannan kwanakin ko shekarun ya dawo da niyyar ko kuma da zumbar cewa ya tafi neman arziki ko neman kuɗi idan ya dawo sai ka rasa ina kuɗin suke kware da gaske. Kaga na farko ga zalunci, ya zalunci iyalinsa dan irin wannan shi yake jefa daya daga cikin iyali wani mugun hali. Duk abin da zai iya aiko musu ba zai wadatar da su ba, da wahala kuma iya aiko musu da abin da zai wadatar da su. Sannan wani ba ya aikowa kwata-kwata, bayan ma kuma wannan ba wai abin da suke zai aiki yake aikowa shi suke bukata ba, suna bukatar sa shi. Yadda kowace mace take tutiya da mijinta, ita ma tana so ta rinka tutiya da kai tana kallon ka. Yadda kowane yaya suke tutiya da iyayensu ga babana, su ma suna so su rinka kallon ka a matsayin babansu, ba haka bane? To amma ka tafi saboda ka sai yara su rinka tantalmace ta akan titi, haka sai yara su je su lalace, kai ka ba da wannan gudunmuwar, wallahi sai Allah ya kama ka. Ka shiga cikin ku an fuso kuma alaikum na wa quluhan nas wal hijar, baka kiyaye abinda Allah madaukakin sarki ya dora maka, saboda ka sai mu kiyaye. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa allimuhum, ku koyar da su abinda kuka koya na addini. Wa muruhum, sannan ku umarce su. Koyarwa daban umarni daban, koyarwa shine ka karantar da mutum, yanzu abinda muke koyarwa muke, amma umarni fa to wannan sai mutumin da kake da sulta a kansa. Misali uba a gida yana umarni, yana da ayyancin da zai umarci iyalinsa, ƴaƴansa ko matarsa, yi abu kaza ko ba abu kaza, kun ga wannan umarni ne. Idan ya karantar da su din kuma sai ya ce a tashi aje ayi sallah, wannan umarni ne. A daina wannan wasan da ake bashi da kyau, waccan maganar da naji an faɗa kada ƙara faɗa, to wannan duk umarni ne. To kun ga shekarantawa daban umarni daban, to dole ne kowanne uba ya lura da wannan abubuwan guda biyu. Bayan ya karantar dole ne kuma yayi me, ya ringa umarni, dan wasu iyaye sun gaza, wani shi yakan iya bada karatun, to amma umarni sai ya ga ko oho. Ƴaƴansa duk sun san abubuwan da ya kamata su sani, ko da shi bai koyar da su ba, kai su islamiya sun sani alhamdulillah. To amma tatbiqin abin da suka karanta din kuma shine ba a yi, sai ga tsakaninsa da waɗanda ba su da islamiya ba bambanci, yadda suke gantali suke yawo suke bin wanda bai dace ba, su ma haka ƴaƴansa suke. To dole ne mutum ya kasance bayan ya karanta kuma ya tsaya akan ƴaƴansa ya umarni yadda za a yi abin da ya dace da umarnin Allah subhanahu wataala da kuma na annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce musu wasallu salata kaza fi hini kaza, wasallu salata kaza fi hini kaza, ku sallaci sallar kaza a lokaci kaza. Misali ku sallaci sallar azhar idan rana tayi me, tayi zawali. Ku sallaci sallar asar idan rana tayi kaza. Haka manzon Allah ya gaya musu kowace sallah su yi ta a lokacin ta, tare da cewa sun zauna da shi sun ga yadda annabi yake sallah. Amma sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara maimaita musu domin ƙara ƙarfafawa, domin abin ya fi zama a cikin zuciyarsu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya maimaita musu wannan. Fa idha hadaratis salatu, sai annabi ya ce musu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, idan lokacin sallah ya halarto, ma'ana fa idha hadara waqtus salati, idan lokacin sallah ya halarto, falyu'adhdhillakum ahadukum, ɗaya daga cikin ku ya muku kiran sallah. To anan malamai sai suka fitar da wani fikihu cewa ashe ita sallah ba a kiranta sai lokacin ta ya shiga. Allah ya san fahimta yan uwa, ba a kiran sallah sai lokacin sallah ya shiga. Wannan kuma kuskure ne da yawa daga cikin masallatai mukan zakkewa. Gaskiya akan yi wannan kuskuren da yawa. Yanzu misali zaka ga sallar asar takan shiga ƙarfe 3:50 da wani abin, 3:50 da wani abin, amma 3:30 sai kaga an fara kiran sallah a wasu masallatai. 3:30 sallar isha takan shiga ƙarfe 8 na ji dan minti 3 ne ko abin da ya kama da haka. To amma sai kaji ƙarfe 7:40 ko da rabi an fara kiran sallah. Ai kuwa wannan kuskure ne. Dukkanin kiran sallar da aka yi shi ba lokacin sallah ya shiga bai yi ba, wallahi bai inganta ba, sai an sake shi. Saboda haka wajibi ne kowanne masallaci ya kasance suna da kwamitin da suke duba musu lokutan sallah, idan sun canza su canza, idan ya ƙara a ƙara, idan ya rage a rage. Wannan abu ne da yake cikin ɗaya daga cikin abin da kowanne masallaci ya kamata a ce dole ne an kiyaye shi. Saboda lokacin sallah shi ne yake da alaƙa da ita kanta sallah. Don mutumin da ya sallah lokacinta bai ba, sallar shi ba ta yi ba. Idan lokacin sallah bai shiga ba, mutum ya sallah, wallahi ba shi da sallah. Wanda ku duba galibi masallatan mu sukan yi waɗannan abubuwan, lokacin sallah bai shiga ba sai ka ga an tara sallah a masallaci. Wajibi ne mu gyara ƴan uwa, wajibi ne mu gyara. Ba a yi kiran sallah sai lokacin sallah yayi. Hatta kiran sallan farko da ake yi na as-salatu, wannan ba kiran sallah bane na yin sallah kiran sallah ne kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa dan a tayar da masu bacci a faɗakar da su wanda suke sallah kuma a tunatar da su an kusa shiga sallah shine dalilin sa amma kiran sallah na sallah shine kiran sallah da ake na biyu na as-salatu wanda sai al-fajr ya kullu sannan ake yin sa to wannan shine kiran sallah asbahi dayan ba kiran sallah bane kiran sallah ne amma ba na sallah asbahi bane tayar da masu bacci ko abin da ya kamata kamar yadda hadisi ya tabbata haka saboda haka yan uwa abin da yake na zahiri wanda wannan hadisi nuna mana shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa idza hadaratis salatu falyu'adhillakum ahadukum kunga sai lokacin sallah ya shiga sannan ɗaya daga cikin ku za ku same shi muku kiran sallah walyu'ammakum akbarukum sannan ku samu wanda ya fi ku girma a cikin ku wanda ya fi shekaru sai muku limanci to ya zami da hadisin da suka ce kuma wasu hadisin sun ce wanda zai muku limanci shine aqra'ukum likitabillah wanda ya fi ku sanin alqur'ani nan kuma gashi an ce wanda ya fi girma ya zama hadasa hadisi ne da ba sa cin karo da juna su waɗannan sahabbai da suka zo da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar da kuka sani tare suka je tare suka koyi addini saboda haka kusan duk mustawa na karatun su guda ɗaya ne an fahimta kusan duk karatun su iri ɗaya ne ya fatiha ka iya nima iya nan na iya iya hadisi guda biyar ka iya nima nan na iya iya ka zaka sani nima nan na sani to shikenan sai a duba daman kun san daga ciki akwai me wanda ya fi kuwa karatun alqur'ani wanda ya riga hijira sannan wanda ya fi wani girma ko wanda ya riga wani shiga addinin musulunci to sai a duba a cikin sawafi shekaru sai a gabatar da shi wannan shine kaida yan uwa duk inda za a yi sallah babu limami ratibi a wajen to ban abin da ya kamata a duba a lokacin shine wafi kowa iya karatun alqur'ani a lokacin ba shekaru ake fara dubawa ba wafi kowa iya karatun alqur'ani daidai wa daidai ya iya karanta shi daidai da tajwidin sa to sai a sashi a cikin a gaba sai ya limanci idan aka duba ga wasu dukkanin karatun alqur'ani su guda ɗaya ne to sai a duba a cikin su ya riga shiga musulunci to mu galibin mai zuwa addinin musulunci aka haife mu ba haka bane idan galibin mu a addinin musulunci ta so maka ma ga ana musulunci to kun ga wannan babu shi sai a duba ya girma wani to wannan shekara sa 30 wannan shekara sa 35 sai a turo ɗan shekara 35 din yi sallah shine abin da za a yi yankwa ina fata an fahimta yawwa rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne متفق عليه وان حديثي بخاري ده مسلم suka fitar da shi زاد البخاري في روايه له امام البخاري ya kara a cikin wata ruwayar sa wasallu kama ra'aytumuni usalli annabi ya kara musu da cewa kuma ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah wato shi yasa ɗaya daga cikin su wannan marwacin hadisin Malik ibn al-Huwayrith lokacin da ya koma gida sai ya rinka bi masallaci duk inda je sai ya ce kai ku tashi ne muku sallah zan koya muku irin sallar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ko ba lokacin sallah bane sai ya shiga gaba yi musu sallah haka ya rinka bi tunda annabi ya ce je su koya iyalansu guri ya rinka bi sai kuna cikin hira sai ya ce a kai hira na jama'a tashi zan koya muku sallar manzon Allah zakada ne ni dan aike ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce an koya muku sallah kowa ya tashi sai a tashi musu sallah irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga ba an samu albarka sunna ba kenan an samu albarka haka rinke musu to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce musu wasallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah qawluhu rahiman rafiqan fadin sa a cikin hadisin da yace rahiman rafiqan ruwiya bi fa'in wa qafin ya zo da qaf da fa shine rafiqan kun ga fa'un rafiqan da kuma qafun wa ruwiya bi qafaini ya zo kuma da qafun guda biyu kana rahiman raqiqan raqiqan mai taushin hali da taushin zuciya kenan duk kusan ma'anar su daya yawa Allah ya datar da mu yan uwa hadisi na gaba wa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala an karbo daga babban sahabi Umar dan Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yace ista'adantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrati na nemi izinin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da ina so na je na gabatar da aikin umara irin umara dai da muka sani ana yi fa'adhina sai manzon Allah ya bani izini wa qala amma kuma sai ya ce min la tansana ya ukhayya min du'aika kada fa ka manta mu ya kai dan dan uwan mu min du'aika daga cikin addu'o'inka da zaka gabatar a garin Makka ma'ana ukhayya tasghiri ne na me na akhi asali akhi ne tasghirin sa sai a ce me ukhayya ai san tasghiri ko yawa to tasghiri ne na akhi fa qala kalimatan sayyidina umar yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga ya ga mun wata kalma ma yasurruni annali biha dunya wanda ba zai faranta min ba duk abin da yake cikin duniya gwanda wannan kalma da duk abin da yake cikin duniya kalmar ta fi min dadi sama da abana duk abin da yake cikin duniya saboda dadinta wa fi riwayatin qala yadda yazo a cikin wata riwaya kuma cewa ashirkna ya ukhayya fi du'aika kata ka sanya muka hada da mu a cikin addu'o'in ka ka dan uwa rawu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wannan hadisi imam abu dawud da imam tirmidhi suka rawaito shi imam tirmidhi yace hadisi ne hasan kuma sahihi sai dai yan uwa kashi hadisin bai inganta ba hadisi ne da yake ba'ifi ash-sheikh muhammad nasruddin albani ya ba'afa shi a cikin ba'ifi abi dawud saboda haka shi gundarin hadisin bai inganta ba to amma me hukuncin wani ya taka da addu'a ba a taba samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan kansa ya ce wani ya masa addu'a ba saboda galibi ya halatta ka ce wani ya maka addu'a amma kakan dubi mutumin da yake da falala da daraja ya maka addu'a musamman mutumin da ya dara ka to dukkanin wanda suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai kamar shi babu to shi sa shi ba a samu ya ce wani ya tashi addu'a ba amma kuma an zo wajensa da yawa an ce ya tayi addu'a kuma yayi ba haka bane wata rana yana cikin huduba a cikin masallaci wani mutum ya shigo ta kofa ya ce ya rasulullah dukiyoyi fa sun halaka dabbobi suna mutuwa shikoki sun kone babu ruwa roƙa mana Allah madaukakin sarki mana ruwa annabi ya ba huduba ya daga hannu ya ce Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna sai ruwa yake ce nan take sai ruwa yake ce sai da aka sati guda ana ruwa sati guda ana ruwa sallallahu alaihi wasallam haka nan wani mutum shi ma baya gani sai yazo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce rasulullahi aruka mun Allah madaukakin sarki ido na ya dawo annabi ya ce kai hakuri sai Allah ya baka aljanna kuma kana so sai a maka addu'a sai rasulullahi shi ya fi so ya masa addu'a nan saboda haka annabi ya masa addu'a irin sai ya dawo akwai irin wannan da yawa babu laifi ka je ka samu wani wanda kake ganin nagartacce ne ya maka addu'a abu abinda malami suka ce shine kada ka dogara da tasu addu'ar abin da ke bukata kai ma ka yi ka dage kai taka addu'ar amma shi ya taya ka abinda zai maka shine ya taya ka amma kawai ka dauki kudi makule ka je ka kai wa ai maka addu'a kuma koma gefe ka zauna ka sai ka bada kudi ai maka addu'a wannan kuskure ne yan uwa kuskure ne yan uwa abin da ke nufi ita addu'a ibada ce to idan zaka yi mutum kai masa dan Allah ba ya baka kudi ba ina fata an fahimta yawa kai mata kai masa kai masa ita free kyauta saboda ka dace da hadisin annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi da yake cewa kullun akwai mala'ikun da suke saukowa akwai mala'ika Allah madaukakin sarki da ya wakilta wanda idan mutum yawa dan uwansa addu'a mala'ikan zai ce amin walaka bimithli Allah ya amsa kai ma ya baka irin abin da ka roƙa masa to sai ka dace da irin wannan amma kuma an riga an biya ka ta zai mala'ika ma addu'a ka ci ladan addu'ar ka abin da ka samu kwarai da gaske babu ruwan Allah da addu'ar ka dama babu laifi ka samu ne taya ka addu'a cikin mutanen da kake kyautata musu zato Allah madaukakin sarki ya samu dace wa an salib bin abdullahi bin umar anna abdullahi bin umar radiyallahu anhum kana yaqulu lirajul idha arada safaran wannan hadisi an karbo shi daga jikin sayyidina umar salim dan gidan abdullahi dan umar yake cewa daga babansa abdullahi dan umar yadda Allah ta'ala tabbata a gare su gaba daya kana yaqulu ya kasance yana cewa lirajul idha arada safaran Abdullahi dan Umar ya kasance ne ya gawo mutumin da yake niyyar tafiya sai ya ce masa Udnu minni hatta waddi'aka kama kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fa yaqul sai ya ce da mutumin da yake niyyar tafiya matso kusa nayi ban kwana da kai kamar yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana ban kwana da mu sahabbai idan zamu yi tafiya fa yaqul sai Annabi ya ce mana astawdi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalaka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaya wa wanda zai tafiya cewa ina bawa Allah subhanahu wata'ala ajiyar addininka wa amanataka da kuma amanarka wa khawati ma'amalika da kuma karshen al'amarinka to wannan ita ce addu'ar da kowanne daga cikin me ya kamata ya kiyaye ya haddace ya rinka ga dan uwansa idan zai tafiya babu wanda ya kamata ka ba amana kamar Allah madaukakin sarki. To sai mutun ya ce ina bawa Allah madaukakin sarki amanar addininka, ma'ana addininka Allah madaukakin sarki ya tsare maka shi, ya kiyaye maka shi, kada ka samu abin da zai karkatar maka da shi ko ya sa ya rawa a cikin tafiyarka. Ka je lafiya, ka dawo lafiya. Sannan da amanarka kai kanka Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka, kada ka hade da yan fashi ko yan kwanta-kwanta ko abin da ya kamata haka. Sannan kuma da ƙarshen al'amarinka yadda zaka je lafiya, Allah madaukakin sarki ya dawo da kai lafiya. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmidhi ya rawaito shi, ya ce hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne mai kyau, hadisin kuma ya inganta insha Allah ta'ala. Wa an Abdullah bin Yazid al-Khatami as-sahabi radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abdullah bin Yazid al-Khatami sahabi ne na Annabi sira da aminci sakara tabbata a gare shi radiyallahu anhu, Allah kara masa yadda, yace qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci sakara tabbata a gare shi, ya kasance idza arada ay wadi al-jaysha, idan ya nifi yayi wa wata runduna ban kwana, qala yakance astawdi'u Allah dinakum wa amanatukum wa khawatima a'malikum. Wannan hadisi irin wancan hadisin da ya gabata ne, sai dai wancan ya zama kufi, wannan kuma ya zo marfu'i. Hadisun sahihun rawa Abu Dawuda wa ghayruhu bi isnadin sahihin. Hadisi na ƙarshe, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, an karbo daga Anas dan Malik radhiyallahu anhu, ta tabbata a gare shi, yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutun ya zo wajen annabi tsira da aminci sakara tabbata a gare shi, faqala yace ya rasulullah, ya manzon Allah, inni uridu safaran fazawwidni, ya manzon Allah ina nufin yin tafiya, ina so ne tafiya ne, fazawwidni, ka bani guziri ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba guziri na kudi ba, ba guziri na kaya ba ko na abinci, amma ina nufin me, guzirin kalmomi masu tsada da ya zama masa wata hukar gindi da zai da ita ya je tafiya sa lafiya, dawo lafiya ba tare da ya samu matsala ba. Faqala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace zawwadakallahu taqwa, Allah madaukakin sarki ya baka guziri na tsoron Allah. Ba shikenan ba, dama Allah ya ce fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa, ku yi guziri ya ku masu tafiya aikin haji. Ana tafiya, ana magana akan masu aikin haji. Allah ya ce fatazawwadu, ku yi guziri in za ku je aikin haji, saboda wasu mutane aka samu wanda suke tafiya hannunsu ba komai, su tafi aikin haji su ce su sun dogara ga Allah, kuma idan suka je sai su rinka bara, suna mika hannu, ina dogara ga Allah madaukakin sarki kana bara. To shine sai Allah ya saukar da aya, ya ce fatazawwadu, ku yi guziri na abin da za ku ci ku rike dan kar ku je kuna bara, amma ku sani fa inna khayra zadi at-taqwa, mafi alkhairin abin da za ka guzuri da shi shine tsoron Allah. To saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, masa addu'a da cewa zawwadakallahu taqwa, Allah ya baka guziri da tsoron Allah. Qala zidni, sai ji dadin wannan kalmar, sai ya manzon Allah ya kara mu wani. Qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ce wa ghafara dhanbaka, Allah kuma ya gafarta zanubanka gaba daya. Qala zidni, ya kara cewa kara mun ya rasulullah. Qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, baya gajiya wajen yin mutane fatan alkhairi, ya kara ce masa wayassara lakal khaira haythu ma kunta, Allah kuma ya yassare maka alkhairi duk inda ka kasance. Shikenan an masa mai gaba daya kenan, duk wani alkhairi da yake ko ina duk inda ka kasance Allah ya baka wannan alkhairi, sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun, wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi, yace kuma hadisi ne hasan, ya da martaba hasan. Allah madaukakin sarki ya samu dace, zamu dakata ne insha Allah ta'ala, sai sati mai zuwa zamu shiga sabon babi. Abinda muka fadi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana. Kamar yadda sanarwa ta gabata a karatun da muke gabatarwa da asuba, Allah madaukakin sarki ya sa an kammala littafin Akamul Jana'iz, yanzu a sa littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka duk lokacin da ɗan uwa sai gama mallaka littafi, za a ji sanarwa ranar da za a fara darasin insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am. Kamar yaya? Kayan na farko da na biyu? Ai dole wancan na ƙarshen shine kiran sallar sallah. Shi wannan kira ne na tayar da mutane daga bacci. dan me ne ya sahur kuma ya tashi ya sauko abin da ya kamata haka dole wancan wanda yake kiran sallah sallah yafi wannan wanda yake nita da mutane daga bacci kwarai yafi a na zo ai sallah shine yafi na ƙarshe kina nake nuna maka wanda daga shi sai sallah shine wanda yafi shine kiran sallah da ake yin sa domin ita sallah